Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin shirin nan kai tsaye da muke gabatar muku da shi a halin yanzu ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya a madadin dukkan abokan aiki sahabo Imam Malik ke farin cikin jin ragamar shirin a yau Asabar 8 ga watan Afrilu shekara ta 2017 ga kanun labarin.
Attorney General na Amurka kuma ministan shari'a bai ji dadin yadda hukumar 'yan sanda ta birnin Baltimore ta yanke hukuncin mutunta yarjejeniya da ta kulla da gwamnatin Barack Obama ba. Jami'ai a yammacin yammar sun ce wani jirgin ruwa dauke da baki da Sukhail sun dawo daga bikin aure ya tuntsire a kogin Ngawon. Gwamnatin Amurka ta aje yunkurinta na takurawa kamfanin Twitter da ya bayyana mata mutanen da suka kirkiri shafukan da ke tsanantawa ga shugaban kasa Donald Trump.
To kanin labaran kenan.
Amma na ji labarin cewa akwai wani asibiti a nan mai tama mai zaman kansa sun kokari sun samu amma duk gudade suna yin ta ne akan naira 6,500. To yanzu 6,500 kamar yanzu mu masu yara da ya kai yaro ya kai 5 ko 6 ina ka kun zaka ce ka cire 6,500 kowane yaro da kai kanka da iyalinka a ce an yi ma wannan allurar.
Wani magidanci a Abuja kan rigakafin cutar sankarau a jihar Adamawa kuma barazanar ficewa daga jami'ar APC mai mulki da gwamnatin jihar ta yi na neman raba kan ɗayan jam'iyyar. Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Da farko sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran duniya mai karantawa ni Nazir Ahmad Hausawa. Harin da Amurka ta kai kan kasar Siriya da makamai masu linzami a matsayin martanin harin makami mai guba da Siriya din ta kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fararen hula kimanin 100 na barazanar kawo cikas a dangantakar da ke tsakanin Amurka da Rasha wacce take babbar kawa ga gwamnatin Siriya da ake zarginta da kai harin na iskar gas mai guba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ne ya faɗa a safiyar yau Juma'a cewa wannan hari zai iya zama kalubale ga dangantaka da ke tsakanin Amurka da Rasha kuma sabawa dokar ƙasa da ƙasa ne. Kamar yadda shugaban Rashin ya bayyana a wata sanarwar da ya faɗa a gwamnati ta hanyar gwamnatinsa. A wani matakin mai da martani ga harin da Amurkan ta kai kan Siriya, Rasha ta ce ta janye yarjejeniyar da ke tsakaninta da Amurka na kare lafiyar jiragen saman na Amurka da ke shawagi a sararin samaniyar Siriya domin kaucewa hatsarurrukan da ka iya janyo cece-kuce tsakaninsu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa wani zaman tattaunawa na gaggawa da aka yi a Majalisar Ɗinkin Duniyar a jiya Juma'a cewa mai yiwuwa ne shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad na wasa da hankalin Rasha ta hanyar ɓoye makamansa masu guba daga idan Rashan wanda kuma ka iya zama wani dalili da ya sa Rasha ke baiwa Siriya taimakon sojoji. Jami'an 'yan sanda a kasar Sweden sun bayyana mutumin da aka tsare a wanda ake zargin shi ne ya tuka motar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane hudu, mutumin dan shekaru 39 kuma dan asalin kasar Uzbekistan ne. Jami'an 'yan sandan sun faɗa wa manema labarai cewa jami'an tsaron Sweden na da masaniya a kansa a baya. Shugaban jami'an 'yan sanda na Sapo, Anders Stonberg, ya faɗa wa manema labarai a yau Asabar cewa mutumin da aka tsare baya cikin binciken da jami'an ke gudanarwa, amma shi ne mutumin da aka gano ta hanyar binciken da jami'an suka fara. Jami'an 'yan sandan sun kara da cewa an samu wata na'ura da ake zargi a cikin motar da ta afka cikin babban kantin a kan titin Stockholm da ke da yawan masu zirga-zirga a ranar Juma'a wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu ya jiwa kimanin mutane 15 rauni. Prime Minister kasar Sweden Stefan Löfven ya ce hakika wannan aika-aika harin ta'addanci ne. Ya ziyarci inda al'amarin ya faru, inda ya saka faranni, ya kuma kunna kendir, inda ya ce burin 'yan tsageru shi ne su karye lagon demokaradiyya, amma ba za su taɓa samun nasara a Sweden ba. Wannan hari dai na ɗaya daga cikin jerin ire-irensa da ake kaiwa da motoci a Turai, wanda ya haɗa da Nice a kudancin France da London da kuma Berlin. Masu goyon bayan kungiyar Daesh sun ɗauki alhakin waɗancan hare-haren da aka kai a baya. Har izuwa yanzu babu wani wanda ya ɗauki alhakin wannan harin na Sweden. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Anan kuma Attorney General ne na Amurka kuma ministan shari'a wanda bai ji dadin yadda hukumar ƴan sanda ta birnin Baltimore ta yanke hukuncin mutunta yarjejeniyar da ta kulla da gwamnatin Barack Obama ba. Duk da cewa Attorney General Jeff Sessions yana ganin cewa yarjejeniyar za ta gurgunta tsaro a birnin magajiyar garin Baltimore Catherine Fox bata mince da matsayar Jeff Sessions ba. A ganinta yarjejeniyar za ta karfafa tsaro a birnin na Baltimore. A ranar Juma'a, wani alƙalin kotun gunduma ta Amurka, James Brader, ya amince da yarjejeniyar har yake cewa shirin cikakkiya ce wadatacciya kuma mai tsari. Gwamnatin Trump ta nemi Brader da ya jinkirta saka hannu akan yarjejeniyar domin ta samu cikakken lokacin duba yarjejeniyar wacce aka tsara da nufin gano tushen nuna bambancin launin fata a cikin ma'aikatar ta 'yan sandan da ke garin Baltimore, mai tazarar kilomita 65 a arewacin Washington. An cimma wannan yarjejeniyar ce a kwanakin ƙarshe na gwamnatin Barack Obama bayan binciken da gwamnatin tarayya ta yi ya gano cin zarafi wanda ya zama ruwan dare a rundunar 'yan sanda na Baltimore wanda ya hada da tsaida mutane ba bisa doka ba da kuma amfani da ƙarfi akan bakakken fatar Amurka. Dokar ba wata aba bace face kwantaragi ne tsakanin ma'aikatar 'yan sanda da kuma ma'aikatar shari'a ta tarayya domin samun nasarar yin gyare-gyare ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayyar. Jami'ai a yammacin yammar sun ce wani jirgin ruwa dauke da baki da suka kan hanyar su ta dawowa daga bikin aure ya tuntsire a kogin Ngaun inda yayi sanadiyar mutuwar mutane 20. Ma'aikatan ceton gaggawa sun ce jirgin ruwan yayi karo ne da wani kwale-kwale. Kimanin mutane 9 ne ba a gansu ba yayin da aka tserar da 30 a cewar jami'ai. Bakin masu bikin suna hanyar su ne ta dawowa daga biki a Pathain. Wani dan sanda ya ce akasarin su ɗan uwa ne daga ƙauye guda.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC, Nazir Ahmed Hausawa ya gabatar. Madalla a Najeriya duk da shelar fara allurar rigakafi kan cutar sankarau na gamagari da cutar da zuwa yanzu ta halaka kalla mutane 300 da gwamnatin tarayyar kasar ta yi rahotanni da muke samu sun nuna ana fuskantar karancin allurar musamman ma da ya fadar kasar Abuja. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aika mana.
Yayin da annobar cutar sankarau ke ci gaba da halaka 'yan Najeriya, bisa ga dukkan alamu ana ci gaba da fuskantar matsalar karancin rigakafin. Wannan wani magidanci ne da bai san a bayyana sunansa.
Rigakafin mu dai tun da wannan annoba ta taso muke a firgice, kuma muna ta kokarin zuwa asibitoci muka fara cigiya ana yi a wasu asibitocin. Na ɗebi iyali muka je, fa asibiti a nan Kubwa, asibitin Kubwa aka ce ana yi. To ni dai ranar da na je an ce sun tashi. Washe gari na koma na ga taramanan ma dai aka ce tashi babu ko ya kare ne a cikin asibitin. Kuma aka ce wanda aka samu an samu ba ta da yawa amma ta inpatient ce kurum, saboda haka har yanzu bamu samu mun yi shi ba. Amma na ji labarin cewa akwai wani asibiti a nan mai tama mai zaman kansa sun kokari sun samu, amma duk gudade suna yin ta ne akan naira 6,500. To yanzu 6,500 kamar yanzu mu masu yara da kai yaro ya kai 5 ko 6 ina ka kudin zaka ce ka cire 6,500 kowane yaro da kai kanka da iyalinka a ce an yi ma wannan allura.
Na bi diddigin batun cewar yanzu asibitoci zaman kansu na yin allurar rigakafin ana biyan su kuɗi. Gama yadda tattaunawata ta kasance tsakanin na da jami'in asibitin da ke samar da rigakafin na kuɗi.
Akwai allurar rigakafin na sankarau
wanda kana Abuja ne?
Eh, ina Abuja.
To kaban da kaman awa 2 haka zan kira ka. Namu ya ƙare mun ta bayarwa je, amma dai ina order mutumin ya ce ni yana zuwa. So in yazo immediately in ya kawo zan maka waya sai ka zo ka dauka.
Na nawa kuke kira sorry?
Kowanne 6500 ne. Kaga 6565 should be in ya zama 19,000 kawai. Zai yanzu abun ana kawo ƙariya ce, ana kawo ƙariya ce.
To ko me gwamnatin Najeriya za ta ce akan wannan batu? Dr. Nasiru Sani Gwarzo, darakta ne a ma'aikatar lafiya ta tarayyar Najeriya.
Ba mu ba wa izini duk wasu asibitoci masu zaman kansu wannan allurar rigakafi ba. Allurar rigakafin da ake da ita ce wacce goyar ta tanada, kuma dalilin da ya sa muka tsinke yanayin yadda ake aikinta shi ne don kada a samu tagogi, don kuma kada a samu wacce ba a kula da lafiyarta ba har ta kai muhalli. sanyi. Ita kanta allurar rigakafin dole a tabbatar ta wuce yanzu a cikin yanayi mai sanyi da muke kira cold chain kafin a kuskura a ba mutane ita. Shi yasa muka tsare sai wuraren da muka ba da izinin a ba da wannan allurar rigakafi. Kuma sannan batun cajin kuɗi gaskiya ba a yarda a caji kuɗi akan wannan allurar rigakafi ba. Inda aka caja mutum ne zai kai ƙararsa a hukumar za a hukuntar da su.
Asibiti ne mai zaman kansa na kuɗi ba na gwamnati ba.
Asibiti ne mai zaman kansa gaskiya ba ma hudda taron ba a fitar da wannan allurar rigakafi ta bangaren su ba.
Sai wasu kai daga wani wuri.
Irin wanda ake cewa mutum asibiti zai so da ke da tabbatar da ko da sun tabbatar da kamfanin da lafiyar maganin ba su tabbatar da yadda aka ɗauko shi har ya zo zuwa gare su ba. Wanda muke kira cold chain.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, ai sakewar suna ga Larabi. Zan ba ku dan misali, aiki na likitoci, aiki na likitoci. Lokacin da mu muke ta kwana, lokacin da mu muke ta kwana, na sari har da dan maholiki, likita na can ga masu ciwo. Waɗansu na ta kugi, waɗansu na ta nishi.
Barazanar da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Adamawa Abdulrahman Abba ya yi cewa gwamnatin jihar za ta fice daga jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar saboda halin ko'in kula da gwamnatin tarayya take yi wa jihar yana son raba kawunan 'ya'yan jam'iyyar da ke jihar. Ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Adamawa kenan Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta ke makokawa da yadda ake wance kalar da jihar wajen nada mukamman gwamnatin tarayya, inda ya ce idan har gwamnatin tarayya ba ta yi komai ba a kai to ba labudda za su fice daga jam'iyyar APC. Babban Hausan dai ya kofaɗi haka nema a gaban gwamna Bindu ba tare da ya kuɓe shi ba a lokacin da suke ganawa da shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa da suka zo jihar Adamawa domin zaɓen cika gurbi na shiyar Arewa maso gabas. Duni da waɗannan kalamai ma suka fara jawo martani da kuma cece kuce a jihar. Alhaji Muhammadu Iliyasu Gamawa na mako cikin ƙusoshin jam'iyyar APC a jihar Adamawa ya ce su fa ba su yi mamaki ba da waɗannan barazana da ƙusoshin gwamnatin jihar Adamawa ke yi a yanzu.
A mu ba mu yi mamaki ba, ai daman sun cecciyar mage ba ta mage ai. Ba mu yi mamaki ba, kuma cewa shi gwamna Bindo ko kuma babban Hafsa a fadar gwamnati yake cewa za su bar APC, ai daman waɗansu ne suka bar APC kafin ma yi mafarkin zai nemi gwamna ai. In da waɗansu ba su bar APC ba ko a mafarki bai isa ce zai nemi gwamna ba. Ai duk abin da Abdulrahman yake faɗa da yawunsa ne. In ba da yawunsa ba ne bai isa ba. Ba zai yiwu a ce wai kana chief of staff kuma a ce dan kana babban Hafsa a fadar gwamnatin jiha. Duk abin da ka faɗa gwamna ba zai magana ba, in ba da yawunsa ba ne ya fito ya ƙaryata ya ce ƙarya ne mana. Kuma maganan wai in aka matsa su za su bar APC su bari mana su tafi duk inda za su ko jama'iyyar shedan za su tafi su je su shiga. Kuma shi Bindo ina kiransa da babban murya a matsayina na dan uwansa, na gaya masa tuntune ya kori wannan mutu, in ba haka ba shi zai kai shebaro.
To sai dai kuma yanda ma aka soma mai da martani gwamnatin jihar ta ce ba haka batun fa yake ba. Kamar yadda ma kwamishinan yaɗa labaran jihar Ahmad Sajo ya bayani.
To wallahi alal haƙiƙa yadda aka yayata wannan labari a kafofin yaɗa labaru ba a yi wa mai girma gwamna adalci ba. Domin take a wannan wurin da ya tashi zai magana ya nuna cewa wannan ba matsayi ne namu na gwamnatin Adamawa wadda yake jagoranta ba.
Ya jama'a su da duku domin shi wanda ya magana babban Hafsa ne sannan kuma shi ne ma director janar na campaign ɗinsa a lokacin zaɓe.
Kuma duk da dai director shi babban Hafsa ne a fadan shi mai girma gwamna ba shi ne mai girma gwamnan ba. Adalci nake so a yi ma shi mai girma gwamna. Shi bai goyi bayan wannan magana ba kuma ya tashi a take a wannan wurin ya faɗa. Abin da ya sa ba zai kwaɓe shi a idon jama'a ba saboda shi mutum ne mai mutunci. Mutunci ko ya nuna mana cewa ba za ka kuɓi mutum a idon jama'a ba, in ka kuɓe shi a idon jama'a ya zama kuma cin mutunci.
Wannan ne ma dai karo na hure da babban Hafsan gidan gwamnatin jihar Adamawa kan fito ya yi irin waɗannan kalamai, wanda daga bisani kuma gwamnatin jihar kan fito ta lashe amanta. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ibrahim Abdulaziz aka ji da wannan rahoto daga Yola Fadar Jihar Adamawa. Ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC muke kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye kuma an tasan ma karfe 11 da kusan minti 15 na rana 4 da kwata kenan a Nigeria, Niger da Kamaru wato 3 da kwata a gogon Ghana. Ga Ibrahim Kalma sai garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Rilwanu Sa'idu Gayari, jahar Zamfara, kan ma'ana da kuma bambancin kalmomin tallafi da taimako da gudumawa da sauransu, da kuma ansar tambayar Umari Isiya kan koshin maita zahirin al'amari ne ko almara a al'adance da kuma musulunci. Bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Alhaji Rilwanu Sa'idu Gayari kan bambancin kalmomin taimako da tallafi da gudumawa da sauransu. Idan mai tambayar na saurare, to ga ƙwararre a kalmomin Hausa kuma jami'i a cibiyar adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja, Najeriya, Malam Sani Balankaro da ƙarshen ansarka.
Idan ka cire taimakon nan, su ragoran hudun gudunmawa da tallafi da agaji da ɗofi, dukkansu nau'o'i ne na taimako. Saboda haka abinda ake masu ilimin harshe suka kira wato generic term, ita ce kalma shamila, ita ce ta asali, ita ce wato kamar ta haife su. Kuma harshen da biyu ke da irin wannan hanyoyin bayyana abu, to yana nuna yalwa da zurfin harshen, domin ta haka ne ake gane wato yadda harshe yake haɓaka da kuma bunƙasa, domin yana nuna yadda ake kawo kalmomi kuma a muhalli daban-daban. Domin in ka kalle su, kowace akwai a muhallin da aka fi amfani da ita, ka lura za ka ɗabi har a bakin mutane. To irin wannan yana ma faruwa a wasu harsuna wanda ba ma Hausa ba. Misali, ka ga a kalmar Larabci, kalmar raƙumi ita kaɗai, masu ilimin harshe suna cewa kalmar raƙumi akwai irin ta kamar kusan 1,000 a cikin harshen Larabci. Daban-daban suna daban-daban da ake kira raƙumi. Za ka ji wani lokaci a ce aljamani, wani lokaci a ce al'ibili, wani lokaci a ce daba'ir a Larabci kenan. A gani duk kuma shi ake nufi. Kuma ka ga kamar a wani harshe na nan Amerika wajen wajenku, wasu ƙabila Hopi. Ban san tsakanin nan Alaska da nan cikin Amerika, ana cewa kalmar snow da yake a cikin ƙanƙara suke a nan aka haife su, nan suka girma, nan suka taso, su kansu an tabbata cewa kalmar dusar ƙanƙara wanda a harshen Turanci ake kira snow suna da irinta yafi 700 da haka yake. To duk inda ka ga wannan, kowane harshe yana da irin wannan, sai dai wasu harsunan sun fi wasu harsunan yalwa da zurfi da faɗi.
Sai kuma ansar tambayar Umari Isiya game da sahihancin maita a al'adance da kuma musulunci. To idan mai tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ansar ka kamar yadda ya taɓa bayarwa kwanan baya.
To alhamdulillahi, mai tambaya, to maita dai kamar yadda Bahaushe ya ɗauka, wani abu ne wanda yake kamar na sirri ko kuma na wani abu wanda yake boyayye, wanda wasu mutane suka keɓu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani, to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi. To amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi. Akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya, kamar yadda kowa ya ɗauka. Idan ka ga mutane waɗanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita, za ka gansu da wuta, wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu. Kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa, irin kwari kamar su zanzaro da makamantansu, wanda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi, har ma a ce wane ko mai ya wacce ko maye wane ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi, ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni. Kuma yawancin maitan akan zargi wasu ne, yawanci zaka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa, sai a ce waɗannan su mayu ne. Wannan wani abu ne wanda yake a ɓangaren gargajiya kenan. Sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani, wato abin da ya shafi ƙungiyoyi na asirrai, ta yadda ake amfani da ƙananan yara ko a yi amfani da mata ko a yi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sa shi a cikin ƙungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashi daga cikin rayuwarsa ta hanyar bashi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar bada minti ko chocolate da dai makamantansu. To duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsace-tsace da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da musulunci ne.
Yawa to shi mai tambayar yana kuma sanya san yadda al'amarin yake a addinin musulunci.
To addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba. Abinda musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka. Shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka. Wasu mutane ne a cikin al'umma Allah yake yi su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun ga dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa to in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu. Ko kuma idan suka ga amfanin gona yabanya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana akai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace. Ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi akai ba to yawanci zaka ga abun bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abun zai iya cutuwa. Sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka kebewa cewa su ne mayun ba, a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abun yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba. Dan haka shi yasa ake cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani yayi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abin ba wanda in ya gani bai yi addu'an kware ba abin zai iya cutuwa. Dan haka shi mai tambaya Malam Isa Ramin Hudu Hadeja abinda musulunci yake magana akai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne. Sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka mai da abun tsafi ko kuma shiga wasu kungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu. To duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a kebe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho dan bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoron sa ba a taba gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne, a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa dan cutar da al'umma ko dan samun wata daukaka kuma ba sa iya samun daukakar sai sun shiga wasu kungiyoyi ko kuma sun hada kai da wasu waɗanda suke masu cutar da bayin Allah ne ko da ba mutane bane. To idan aka yi wannan su ne Bahaushe ke kiran su maye ko kuma mayu ko su irin waɗannan matsayin su daban. Shi kuma musulunci ga abin da ya bayani akai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu din su kuma suna nan daban. Saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban, waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban. Amma dukkan su gaba daya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so. Ko da mutum ya kamu da wata cuta aka ce maye ne to ya dauka cewa mayen bai sai kashe shi ba, Allah ne ya kashe shi, da wannan sai kaga Allah ya kawo shi sauki kuma mayun wato za su yi wani tasiri ba. Duk da yake filin namu takaitacce ne na tambayoyi amma akwai abubuwa da suka faru wanda wasu bayin Allah sun tafi wani kauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe 1 na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi. To yara ne matasa suna hangen wannan wutan da suka yi to shi wannan mai wutan sai yana bin su tarbakin yana watsewa yana bin wannan yaran. To Allah ya sa yaran ba su karai ba su tsorata ba sai su ma suka yi wa kansu suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi. Karshe dai abun yana gudu kamar yadda da zaka ji mutum yana gudun kira to shi ma haka yi. To kaga abun da nake nufin kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya yadda da shi. Dan haka koda akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba. Allah shike kashi shike rayawa, kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen Ubangiji ba. In ko ka tsare dokokin Allah, Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko ma yayi ne kowane iri ne shi. Tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya, kuma ya ganar da wanda basu gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu, bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Guri da Malam Sani Balankaro da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Sabar mai zuwa daidai wannan lokaci da ikon Allah za ku ji mu da wani sabon shiri ana tare da sashen Hausar Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta fito daga hannun Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibir Dangusau, suna cewa assalamu alaikum. Muna Allah wadai da wannan hari da kasar Amurka ta kaddamar kan kasar Siriya, da fatan dai kuma su bangarorin kasar masu yakar juna za su daina, domin kuwa babu abin da yafi zaman da lafiya daɗi, ba kuma babu wata ci gaban da za a samu sai da zaman lafiya. Ta gaba tana cewa shugaba Jacob Zuma ya kamata ka yada kullun mangoro ka huta da kuda ko za ka samu kwanciyar hankali. Sako daga Mutari dan Mu'azu baban Khalifa. Ta ƙarshe tana cewa shugaban ƙasar Senegal Macky Sall garkama ƴan adawa ba shi bane mafita, kuma hakan ba zai haifar ma Senegal da mai ido ba. Da fata za ka gaggauta sakin su domin su koma ga iyalansu da kuma masoyansu. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Masu haro abin da ya sawo kenan cikin wasiƙu da kuka rubuto, a ci gaba da rubutawa sannan hankali za mu karanta. Shoma Adalla, ƙarfe 11 da kusan minti 27 sashen Hausa na Murya Amurka ke magana. Ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Gwamnatin Amurka ta aje yunkurinta na takurawa kamfanin Twitter da ya bayyana mutanen da suka ƙirƙiri shafukan da ke tsanantawa ga shugaban ƙasa Donald Trump, kamar yadda kamfanin sada zumuntar ya bayyana. A madadin haka, kamfanin na Twitter ya ce zai ajiye karar gwamnatin Amurka da ta yi a kotun gwamnatin tarayya na kokarin takura su da ake sanyi da su bayyana waɗanda suke buɗe shafukan. Kamfanin na Twitter ya shigar da karar ne kwana ɗaya, inda ta ce gwamnatin ta wuce gona da iri akan huruminta na aikowa da sammaci domin bayyana musu waɗannan shafuka wanda suka buɗe waɗannan shafuka. Karar dai an ce ma'aikatar tsaron cikin gida da kuma ma'aikatar fasa kori da kare iyakar ƙasa na son sanin wanda ya ƙirƙiri shafin Twitter mai suna @altuscis. Shafin dai ya bayyana kansa ne a matsayin mai jajircewa kan harkokin bakin haure. Wanda ya ƙirƙiri shafin ya bayyana wa manema labarai cewa tsofaffi da kuma ma'aikatan hukumar bada izinin zama da kuma bakin haure, wato USCIS a takaice ne da ke aiki a yanzu, suke kula da shafin wanda hukumar ma'aikatan tsaron ƙasar ke son dubawa. Shafin dai ɗaya ne daga cikin wasu shafuffuka da aka buɗe waɗanda ma'aikatan gwamnatin tarayya da ba sa murna da gwamnatin Trump suka buɗe a matsayin wani zaɓin a Turanci da ake kira alternative. Jami'ai a yammacin yammar sun ce wani jirgin ruwa dauke da baki da suke kan hanyarsa ta dawowa daga bikin aure ya tuntsire a kogin Ngaun, inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 20. Ma'aikatan ceton gaggawa sun ce jirgin ruwan ya yi karo ne da wani kwale-kwale. Kimanin mutane 9 ne ba a gansu ba, yayin da aka tsirar da 30 a cewar jami'an. Baki masu bikin suna hanyarsu ne ta dawowa daga biki a Pathain. Wani ɗan sanda ya ce akasarinsu 'yan uwa ne daga ƙauye guda. An saba ganin munanan haɗarin jiragen ruwa a yammar wacce aka fi sani da Bama.
To madalla, masu haro abin da sawa kenan cikin shirin a wannan lokaci, sai kuma can bayan lishaɗi ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri waɗanda suka haɗa da shirin tsintsiya da kuma jawabai daga dattawa. Kamin na madadin Nazir Ahmed Hausawa wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma wato Fasil wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Mr. Chande ya riƙa masa, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan da aka taƙi sallama da ku, sai can anjima in Allah ba mu ikon sake dawowa. Mu zama lafiya.